karfe 3:30 a nan birnin Washington da ke gundumar Columbia, 9:30 kenan agogon Abuja, Nigeria da Yamai da Yawundi da kuma Njamena na Chadi, 8:30 agogon Ghana. Sashen Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye kan mitoci 6041 da kuma 31. A jamhuriyar Najeriya za a iya kama mu a tashar VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niyya a birnin Kunni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe muna nan a shafukan mu na internet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Sauraro, barkanku da dare da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Nazir Ahmad Hausawa ke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa ƴan adawa a Jamhuriyar Nijar na zargin jam'iyyun da ke mulki da gyare-gyaren hanyoyin da za su ba su damar tafka magudi a zaɓukan 2021.
So ne suke su mirɗe su zamne. To, wannan lokaci ya ƙare ya wuce. Da mun yi shiru za mu fita kwanmu da kwalkwatan mu ko ina mu haɗi da bamu yarda ba tunda babu hujja.
Za ku ji martanin da jam'iyyun da ke mulki suka mayar musu. Sannan yau filiya buɗe yake ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da ke ci muku tuwa ƙwarya. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655. Kada a manta sai an saka alamar ƙari, wato plus, sai a jero lambar. Sannan a fagen wasanni za mu leƙa ƙasar Kamaru mu ji inda aka kwana a shirye-shiryen da ƙasar ke yi na karɓar bakuncin gasar cin kofin nahiyar Afirka a baɗi idan Allah ya kai mu. Amma fa duka sai kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro. Nan da nan aka maida martani game da rahoton cewa shugaban Amurka Donald Trump ya yi amfani da wasu kalmomin da ba su dace ba na kiran wasu ƙasashe a fakaice lalatattun ƙasashe. Trump ya baiwa 'yan majalisu mamaki a jiya Alhamis lokacin da ake zaman tattaunawa kan baƙi, yayin da aka ba da rahoton ya kira Haiti da wasu ƙasashen Afirka a zaman lalatattun ƙasashe. Kamar yadda kafafen yaɗa labarai suka rawaito, ciki har da jaridar Washington Post da New York Times da kuma gidan talabijin na CNN, shugaban ya yi tambayar me yasa ake maganar waɗannan mutanen da suka fito daga banzayen ƙasashe. Trump ya ce ya kamata Amurka ta bar ƙarin mutane daga ƙasashe irin su Norway, wadda Prime Minister ƙasar ta haɗu da shi a White House ranar Laraba, su zo nan Amurka. Kungiyar Tarayyar Afirka ta ce maganar ta shugaban ya firgita ta. Mai magana da yawun kungiyar Eba Kalondo ta faɗawa kamfanin dillancin labaran Associated Press cewa ganin yadda tarihi ya nuna yadda 'yan Afirka suka isa Amurka a matsayin bayi, wannan magana ta wuce duk wani yadda ake yin magana wacce za a iya karɓar ta. Wannan wani abin mamaki ne yadda Amurka ta kasance misali kan yadda baƙi suka haifar da ƙasa mai ƙarfi da kuma ƙa'idoji daban-daban game da damammaki. Amma da rahoton Haiti ta kira jami'an Amurka da su yi bayani akan maganar da shugaban ƙasa ya faɗa. To sai dai kuma yau Juma'a Trump ya shiga dandalinsa na Twitter inda ya musanta amfani da mummunar kalma, inda ya ce harshen da na yi amfani da shi a zaman tattaunawa kan daka mai tsauri ne, amma wannan ba shi ne kalaman da na yi amfani da su ba. Abinda ya kasance mai tsauri shi ne abinda ake son a aiwatar ya wuce hankali kuma ya maida mu baya a cikin al'amuran daka.
A halin da ake ciki kuma, shugaban na Amurka Donald Trump ya soke ziyarar da ya shirya kaiwa London. Trump ya ba da amsa ga raɗe-raɗin da ake a kan ziyarar tasa a London a shafinsa na Twitter jim kaɗan kafin tsakar daren jiya Alhamis. Ya ce dalilin da ya sa na fasa tafiya zuwa London shi ne ba na goyon bayan matakin da tsohuwar gwamnatin Obama ta ɗauka na sayar da wurin gina ofishin jakadancinmu, ƙila wuri mafi kyau a London da arha, domin kawai a gina wani sabon ofishin jakadanci a can wani waje a kan biliyan 1.2. Ya ce san wannan bai dace ba, sannan kuma a ce in je in buɗe sabon ofishin jakadancin, a'a ba zan je ba. Duk da haka, shafin yanar gizo na ofishin jakadancin Amurka ya ce gwamnatin Amurka ta sayi filin da aka gina ofishin jakadancin ne a shekarar 2008 kafin tsohon shugaba Barack Obama ya tsare kan karagar mulki a watan Janairun shekarar 2009. Tunda farko an shirya shugaba Trump zai kai ziyara aiki a birnin London kafin ƙarshen watan Fabrairu, lokacin da ake sa ran zai buɗe sabon ofishin jakadancin, sannan ya gana da Prime Minister Ingila Theresa May, amma ba tsaye da rana ba.
Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Shugaban Trump ya amince da sabon takunkumi akan Iran a yau Juma'a bayan gazawa kimanin sau uku akan kakaba takunkumin mai muni da aka yi niyyar matsawa Iran lamba da ta yi watsi da bincikenta na makamin kare dangi kamar yadda wani babban jami'in gwamnati ya bayyana. Trump ya baiwa 'yan majalisu da abokanan Amurka na Turai wa'adin kwanaki 120 domin inganta yarjejeniyar ko kuma Amurka ta juya musu baya akan lamarin game da kakaba sabbin matakai waɗanda za su auna harkokin kasuwanci a Iran da kuma ɗaiɗaikun mutane. Jami'an gwamnati sun ce wannan takunkumi yana daga cikin faffadin yunkurin maida martani akan gangancin Iran da kuma al'adar rashin daidaituwa, ciki har da abubuwan da suka shafi kame akan masu zanga-zanga wanda kimanin mutane 21 suka mutu.
Har yanzu Philippines na murmurewa daga yakin ta na bara da kungiyar da ta sauki salon ISIS da kuma 'yan tawayen musulmai masu adawa da gwamnati. A yanzu haka tana fuskantar tashin hankali da wata kungiya a yankin masu kamanceceniyar aƙida. Sabon rikicin zai ɗauki tsawon lokaci ana jayayya tsakanin musulmai 'yan aware da gwamnatin Philippines. Rundunar musulmai ta sa kai da ke kudancin tsibirin Mindanao ta aminta da mafiya yawan mabiya addinin Katolika a ƙasar sun kwashe albarkatu masu yawa duk da kasancewar musulmi 'yan aware wato 'yan share wuri zauna sun kasance a ƙasar tsawon ƙarni biyar. 'Yan tawayen da ke da alaƙa kenan da tashin hankulan da ya yi sanadiyar kisan mutane 120 a Mindanao tun a shekarar 1960. Rahoton kafafen yaɗa labarai ya ce mayakan Baksomoro Islamic Freedom Fighters, ƙungiyar da aka fi sani da BIFF a takaice, ta kashe akalla mutane 10-20 tun watan Disamba ta hanyar harin bummeƙe. Mai magana da yawun barikin yankin ya faɗa a yau Juma'a cewa mutane 11 ciki har da 'yan tawaye 9 ne suka mutu a wani lamari da ya faru a ranar 25 ga watan Disamba. Haka kuma kimanin iyalai 300 ne ke zaune a matsugunan wucin gadi domin gujewa 'yan tawayen. Labaran duniya kenan, kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To, a jamhuriyar Nijar, 'yan adawa na zargin jam'iyyun da ke mulki da yin wasu gyare-gyaren hanyoyin da za su ba su damar tafka magudi a zaɓukan 2021. Zargin na zuwa ne bayan da wasu rahotanni suka fara fayyace wasu matsalolin da ke barazana ga ayyukan haɗa gigam ko kuma kundin rijistar masu zaɓe irin na zamani. Sai dai jam'iyyar PNDS tarayya na cewa wannan korafi ne irin na waɗanda suka rasa tudun dafawa. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Suleiman Muni Burma, ya aika mana da ƙarin bayani.
Labarin wanda ya haifar da muhawara a shafukan sada zumunta ya samo tushe daga wata jarida mai zaman kanta wacce ta ruwaito cewa zai yi wuya a gudanar da zaben 2021 cikin tsarin nan na zamani, wato fishe biometric, sakamakon wasu matsaloli biyu da ake fama da su a karkara, wato rashin wutar lantarki da yanar gizo. Shugaban gungun jam'iyyu 'yan ba ruwanmu Ambali Dodo na kallon wannan batu a matsayin na share fagen tsara cogen zaɓe.
Kowa ya san menene nufinsu. Internet ICNI tana da halin da za ta kawo ƙarahunan da za ta ƙara ƙarfin internet. Ai, har India sun kaje sun kai haya mashinoni don su zo a ƙara ƙarfin wuta a nan garin. To, me yasa bisa wanga babban aiki da aka son a yi ba su hiddo dukiyar ƙasa a je a soyo abubuwan da ya kamata don a zo a yi wannan rijista?
Jam'iyyar PNDS tarayya madugar jam'iyyun da ke mulkin Nijar a ta bakin jami'inta mai kula da harkokin zaɓe Abubakar Sabo na cewa ba ta da masaniya akan wannan labari da ta kira maras tushe.
Operator ne zai yin fishi, ka yi da sharji ne za a bashi, kenan bisa ga aikin ya san Nijar akwai waɗannan matsaloli, kenan sai kakin shi ba da ofirkin shi sai ya dibi waɗannan abin, kaka zai ciwo wannan matsalar. Kenan magana a dangane wannan fishe ba taso ba, ina ganin a barsa rudani cikin kanun mutane.
Yan adawa a ƙarƙashin ƙawancen jam'iyyun fuwa sun lashe takobin tilastawa masu mulki haɗa gidgam irin na zamani kamar yadda aka yi alƙawali a can baya, in ji shugabar wannan gungu Madam Bayar Maryama Gamace.
So ne suke su mirɗe su zamne. To, wannan lokaci ya ƙare ya wuce. Da mun yi shiru na zaman kwanci hankali, za mu fita ƙwanmu da kwalkwatanmu ko ina mu haɗi da ba mu yarda ba, tunda babu hujja. A ce babu yanar gizo koko a ce babu wuta, in ana so a yi zaɓe na gari na kowa cikin adalci, a yi shi cikin hanyar tsarkakakka, hanya wadda kowa ya yarda da ita kuma wadda doka ta tsaga.
Gudanar da zaɓe cikin tsarkakakken yanayi wani abu ne da ya zame wa masu linjaye jiki tun fil azal, in ji PNDS tarayya. Saboda haka zargin magudi alama ce dake gwada gazawar ƴan adawa a fagen siyasar Niger.
Kai da baka ki ma zuwa sai ni kana zakwa kai magana wani yana yayi mama gudi. Magana ta hari ya kamata ka kai ka zamna aitar da a cikin hukumar zabi. Mu ba mu san harkar swata ba wajen harkar zabi. In ka san taka ta kare baka san abin da zaka hidda kanka ba. Ƴan mutanen da gare ka kana ganin suna hita suna zuwa cikin farcikin waɗanda aka iko kenan sai ka riga ka sare kenan bari in shafa ma kashin kaji.
Ya zuwa yanzu hukumar zabe seni bata yi bayani akan wannan cece kuce a hukunce ba. Ko da yake wani jami'in ta ya sanar da mu cewa hukumar na da niyyar kiran taron manema labarai a wani lokacin na gaba. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mummuni Barma, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogo anan na cewa karfe 4 na yamma ne, saura minti kusan 19. Kafin mu bude layukanmu, a ci gaba da shakatawa da wannan waka.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
Tumarilla, ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka. Ga kira na farko mun samu daga jihar Kaduna. Wani ne a kan layi?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Amin wa alaikum salam wa rahmatullah.
Sunana Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar Kawo Kaduna, Najeriya, Muhammad Lalo.
Yawwa, barka da yin ma'alaji.
To, alhamdulillahi, in yau zan tafi jihar Kebbi ne. Yawwa, idan muka dauka, ka san idan aka ce shugaban karamar hukuma yana abin da ya dace ga al'umma, to ya kamata a ce mutane su rika jinjina a gare shi, kuma su tabbatar da cewa irin abubuwan da yake ya kamata a rika goyon baya. Shugaban karamar hukumar Dankuwa Sagu, Honorable Suleiman Sahabi Shindi, wani ginin masallaci da muka ga yana yi a wannan karamar hukuma ta shi ta garin Gembu, to gaskiya abin.
Tana ga layi na Alhaji Musa ya katse. Lambar da za a kira da ita ce 202-205-2655. Kada a manta, sai an saka alamar ƙari da farko, wato plus, sai a jero lambar. Ga kira mun samu daga Kaduna.
To, Mamun Lalo, barka da lasariya.
Yawa, barka da yamma.
To, sunana Murtala, ina kiran ku daga garin Gasa a Kaduna, tarayyar Najeriya.
Yawa, to muna jin kamalan Murtala.
To, ma gurguje Mamun Lalo, ka ga wani mai kan waya dan uwanmu ta rana irin cewa ya kira ya kore shi. To, shawaran da zamu bada fa, abun marka rike wayoyi da yawa ne 10-10, kuma kowanne a kalla ba mu sa kuɗi ba, ka kam ka sa 500, saboda gaskiya dike abun nan. kuma muna ba su shawara su ma su gwada haka yana da samu nasara. To maudu'in da za a hauka yau shine muna ba kuma gwamnatin mu ne albarka shawara cewa gwamnatin da musamman gwamnatin da ta gabata ne har addu'a ko ayyuka da ta dauko ta fara yi sai kuma Allah ya karba rayuwar ta. Muna ba gwamnatin Malam Muhammad Bawan shawara kaman haka kogin nan nan lokacin nan da sun taimaka sun ci gaba da yi da wannan drive da suka yi kuma mun gode ma Allah mun ji dadi. Amma idan aka wannan yashe kogin nan da ya so ya suka ci gaba to kaga diddefo defo na mai za zo nan arewa su bubbude kamfanoni matsalolin mai da sauran su zai ragu da fatan za.
To malama mun gode malam Murtala bari mu je jihar Niger. Wane ne akan layi?
Assalamu alaikum Muhammadu Sani dan Hautan Gini mujin yarda.
Wa alaikum salam muna jin ka malam Muhammadu Sani.
A gaskiya fi sabilillahi in dai ba a jinjina mu tsohon nan ba ai ya kamata a ce kuma a tausaya mu tausayin shi ma nake wallahi.
Wa kake magana malam Muhammadu Sani?
Muhammadu General Muhammadu Buhari.
To
shugaban mu.
Eh.
Ya kamata a jinjina masa busaku namijin kokarin da yake wa al'umma. A gaskiya fi sabilillahi in dai ba mu jinjina mushi ba mu ƴan Najeriya to in dai ba mu gode wa Allah kan wa'annan al'amura ba to gaskiya mun zama butulu.
To ra'ayin Muhammadu Sani kenan daga jihar Niger. Bari mu je Zamfara. Wane ne akan layi?
Assalamu alaikum warahmatullahi.
Wa alaikum salam warahmatullahi.
Sunana Arma Yawo ba shi aikin yawo canza hukumar mu da jihar Zamfara.
To muna jin ka malam Arma Yawo.
A kan zan yi a nan shi ne muna kira ga gwamnatin jihar Zamfara cewa da gwamna Abdulaziz Yari muna kira ga rashin Allah alƙawarin da ya ɗauka tun a 2011 da kuma 2015 wanda yawa mata na san zai ba su mafi to Allah ya cika musu domin gaskiya mata su nan sun mata su nan suna buƙatar wannan tallafin da ba su muna fatan kuma ni da ke ja sun ji a yana fata kuma wannan magana ta kai inda take take rashin lafiya ya rama yawo ba ka yi yaro fa wannan wurin ga ta yana godiya.
To muna godiya malam Arma Yawo daga Zamfara. Bari mu je Kano. Wane ne akan layi?
Assalamu alaikum.
Alaikum salam.
To kana tare da Umar Officer Unguwa Uku Lai mai fata daga Aminan Juna da kanan jihar Kano kuma mai gidan zazzaga a ko'ina suke.
To muna jin kamala
mu abin da za mu faɗa zan tufa albarkacin bakina abin da yake wakana a jihar Kano sansani na siyasa amma wannan shi sansani na kata'i kuma na har da husuma a jihar Kano. Ya kamata shugabanni a zo a kawo mana ƙarshen waɗannan gabubin da ake a jihar Kano. Duk wani abu da yake faruwa a jihar Kano na harkar siyasa za ka ji ta nan yake bullowa in wata rigima ta ɓallu sai wannan ga rigimar PDP ta zo ta ɓalle ga ta APC ga ta wannan gwamnati gaskiya kamata a kawo mana gyara ya kamata kuma talakawa mai hankali mai lura da kanmu duk wanda ya ce zai karanta da hukuma ko kuma yato da farko ya fara kawo ɗansa a sa shi a jam'iyya ko kuma a wurin sai a ji a fara ta da hukuma sai ga yan suna can gidaje masu kyau hukuma nan muna shan wahala. To wannan shi ne a takaice sunana Umar Officer Unguwa Uku Lai mai fata daga Aminan Juna da kanan jihar Kano kuma mai gidan zazzagawa a tashi lafiya.
Muna godiya Umar Officer. Yanzu bari mu je Jos jihar Plateau. Wane ne akan layi?
Mark Amani ne yake layi.
Yawa to muna jin kamalan Mark.
Tun da dama wato shiri ne na ra'ayi. Ra'ayi na abinda nake so magana nan shi ne. Wai shin menene ke faruwa a jihar Kaduna ne?
Dangane da
faruwa a jihar Kaduna gaskiyar magana idan in har ba dau kwararren matakai ba to gaskiyar magana maimakon a yi gyara to ba karamin cutar da mutane za a yi ba.
Malam Mark takamaimai a kan me kake magana a jihar Kaduna?
Abin da nake magana wato ina magana ne a kan yadda a tashin farko aka ce an kori dakatai hakimai da sauransu aka zo maganan ticoci wai shin waɗannan abubuwa hanya kuwa alheri ne zai zama mana a jihar Kaduna ko kuwa yan siyasan jihar Kaduna? Gaskiyar magana ina ganin kamar akwai buƙatar a kai su asibiti a dudduba su watakila ko kansu ya riga ya bubbuge ne a samu doktoci su duba domin a gaskiyar magana ya kamata magan da nake faɗi tsakanina da Allah nake faɗi domin na san cewa idan siyasa ta ma mutane yawan lokaci kansu yakan kai rikici.
To muna godiya malam Mark Amani daga Jos da fatan waɗanda ka yi wannan kira domin su sun ji abin da ka faɗa. Bari mu je jihar Rivers. Wane ne akan layi?
Jihar Rivers. Salamu alaikum.
Alaikum salam.
Sunana Ashun Mummuni ne, ni daga Zagautun Fati ne a karamar hukumar Dakwaro.
To muna jinka Malam
Ashun. Yar Maradi.
Muna jinka.
Zan yi magana ne game da ƴan uwana ƴan Najeriya kuma uwayena da yannena musamman ƴan Najeriya wanda muna kalkashin mulkin Shugaba Muhammadu Buhari. Abinda nake son wada mu ƴan Najeriya wanda suke kushe mu wannan bawan Allah ko baban namu su tabbatar da cewa kamar ɗan shekaru huɗu da suka wuce wanda duk ni kan kaina na shekara ban zo gida ba saboda ina gudun kar in garzaya Kaduna ko Katsina ban zo ni ratsa da ni a cikin kan hanya ta tafiya gida a cikin tsoro nake. Yanzu mutane sun rasa ƴaƴansu da ɗan uwansu da gidajensu sun zamu yanzu sun kwanta lafiya sun zauna lafiya sun ci gaba da aikin gona. Sannan wani mutum hizo shi ce gwamnatin nan ba ta yi aikin komai ba bai kamata ta ci gaba da jagorancin ƙasar nan ba. Ina gani idan ƴan Najeriya suka yi haka to mutane ƴan Najeriya kam sun zama butulu kuma ba abu ba ne wanda ya kamata mutumin wanda ya san ta kamata zai za a mai da rayuwar mutane a kan siyasa duk.
Muna godiya Malam Hashim Mummuni an ɗaga mana hannu lokaci ya yi da fatan za ku kira idan Allah kan wani mako domin ku bayyana ra'ayinku kan maudu'in da za mu samu. Muna godiya ƙwarai da gaske ga dukkanin waɗanda suka kira suka ba da gudunmawarsu. To kamar mun je ga labaran wasanni ga wata sanarwa.
علمكم ومعرفتكم يا مسلمين اليوم المسلم يعيش في عصر من راسه الى رجله الكل من صنع غيره هذا من صنع
ina iliminku da fasaharku ya ko musulmi a wannan zamani musulmi na rayuwa daga abin da suka kifa a kansu har zuwa idan sawu wasu ne suka kera su wannan dattijo sai kobe hulassa dake daure da rawani yace wannan an kera shi ne a New Zealand ya kobe tabarau dake idon sa yace wannan an kera shi ne a kasar Australia
la namliku shay'an fi hayatina ya akhwani lish tarfa'una aydiyakum fi salat wa taqulu allahumma ansur alislam wal muslimin yansurukum ala man
wani dattijon Balarabe yake kokawa kan makomar musulmi a yau game da tafarkin ilimi. Ku saurari nagari na kowa a cikin shirin hantsiya kowace ranar Lahadi. Sashin Hausa na muryar Amurka, duniya a tafin hannunku.
Yanzu kuma ga labaran na wasanni.
Wasanni a takaice.
Kwamiti na musamman na mutane goma na ƙungiyar ƙwallon ƙafa na nahiyar Afirka sun isa birnin Yaounde na ƙasar Jamhuriyar Kamaru domin ganewa idanuwansu irin ƙoƙarin da ƙasar take yi wajen karɓar baƙuncin cin kofin tamola da za a gudanar a shekarar 2019 a ƙasar. An da su kwashe kwanaki goma suna zagayawa a birane guda biyar ɗin da za a gudanar da gasar. Za su fara ne da kallon filayen ƙwallon ƙafan da kuma asibitoci da otel-otel ɗin da za a sauki manyan baƙi da kuma ƙananansu da ma sauran gurabin da ya cancanta. Ministan wasanni da motsa jiki na ƙasar Kamaru Ismail Bininkwat ya ce ƙasarmu tana shirye domin karɓar gasar Estre. Mu dai muna ci gaba da shirye-shiryenmu kuma muna lalle marhaba da bakin da suka kawo mana ziyara. Muna da ƙwarin gwiwa cewar za su amince da irin gwagwarmayar da muke yi domin gama ayyukan da yake gabanmu. Sannan a watan Disamba ne na 2018 ɗin nan za mu kammala ayyukanmu ko da a cikin makonnin da muke fita sai da babban jirgin ruwa ya ɗauko kwantena-kwantena masu ƙafa 40-40 guda 264 daga ƙasar Italy zuwa birnin Kirby. Har yanzu haka yake ɗauke da kayayyakin gina filayen wasannin. Mahmud Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. ‘Yancin addini, ‘yanci ne da aka sani kuma aka amince da shi a duk faɗin duniya, kamar yadda ayyanar Majalisar Ɗinkin Duniya ya tanada, ciki har da ‘yancin siyasa da yarjejeniyar da aka ƙulla a Helsinki da sauran ayyanawa da aka ƙulla. inganta 'yancin yin addinin da mutum ya ga dama muhimmin bangare ne a manufofin Amurka da kasashen waje. Kasashen da suke kare 'yancin addininsu sun fi zama cikin kwanciyar hankali da samun bunƙasar tattalin arziki. Duk da haka, a kasashe da yawa a faɗin duniya, mutane na ci gaba da fuskantar hukunci na rashin adalci ko kuma ɗaurin kurkuku don kawai sun yi amfani da 'yancinsu na aiwatar da addininsu ko abin da suka yarda da shi. A yau, gwamnatoci da dama na taka hakkin mutane da damarsu na canza addininsu ko ƙirƙiro da sabon abu cikin addinin nasu domin bauta ko abin da suka yarda da shi, ko ma jawo su tilas cikin wani addinin musamman. A cewar wata sanarwar da mai magana da yawur ma'aikatar harkokin wajen Amurka Hayden Nauert ta gabatar, kamar yadda dokar ƙasa da ƙasa ta shekarar 1998 ta tanadar, a kowace shekara sakataren harkokin wajen Amurka na ayyana gwamnatocin da suka goyi baya kyalewa ko ci gaba da cin zarafi tare da sabawa dokokin 'yancin addini a matsayin ƙasashen da Amurka ke nuna damuwa da su. A ƙarshen watan Disamba da ya shige, sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya ƙara ayyana ƙasashen Burma da China da Eritrea da Iran, Koriya ta Arewa, Sudan, Saudiya, Tajikistan, Turkmenistan da kuma Uzbekistan a cikin ƙasashen da Amurka ke nuna damuwa da su saboda amincewa da tsananin keta dokar 'yancin yin addinin da mutum ya ga dama. Sakataren harkokin wajen na Amurka ya sanya Pakistan a cikin jerin ƙasashe na musamman da ake nazari sosai don keta haƙƙin 'yancin yin addinin da mutum ya ga dama. Tun farko dai, Amurka ƙasa ce da ke ƙaunar baiwa mutane 'yancin yin addinin da suke so, amma abin takaici shine ƙasashe da dama a faɗin duniya ba sa cin moriyar wannan 'yanci. A cewar shugaban Amurka Donald Trump, muna addu'ar ganin an samu ƙarfi da basira domin cimma burin da dukkan mutane masu bin addinai daban-daban, daga na Musulunci ko Krista ko Yahudawa ko kuma ma mabiya addinin Hindu, za su bi addinin son ransu. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kuna da wani bayani, za ku iya rubuto wa editorials a VOA Washington DC, lamba 20237 USA. Haka kuma za ku iya yin bayani tare da duba duk sharhin muryar Amurka ta yanar gizo a www.voanews.com/editorials.
Wannan kuma shine labaranmu a takaice.
An maida martani game da rahoton cewa shugaban Amurka Donald Trump ya yi amfani da wasu kalmomi da basu dace ba na kiran wasu ƙasashe a fakaice lalatattun ƙasashe. Trump ya baiwa 'yan majalisu mamaki jiya Alhamis lokacin da ake zaman tattaunawa kan baƙi, yayin da aka ba da rahoton ya kira Haiti da wasu ƙasashen Afirka a zaman lalatattun ƙasashe, kamar yadda kafafen yaɗa labarai suka rawaito ciki har da jaridar Washington Post da New York Times da kuma gidan talabijin na CNN. Shugaban ya yi tambayar me yasa ake maganar waɗannan mutanen da suka fito daga banzayen ƙasashe. A halin da ake ciki kuma, shugaban na Amurka Donald Trump ya soki ziyarar da ya shirya kaiwa London. Trump ya ba da amsa ga raɗe-raɗen da ake kan ziyarar tasa London a shafinsa na Twitter jim kaɗan tsakar dare jiya Alhamis. Ya ce dalilin da ya sa na fasa tafiya zuwa London shine bana goyon bayan matakin da tsohuwar gwamnatin Obama ta ɗauka na sayar da wurin gina ofishin jakadancinmu, kila wuri mafi kyau a London da arha, domin kawai a gina wani sabon ofishin jakadancin a can wani waje akan biliyan 1.2. Ya ce sam wannan bai dace ba, sa'annan kuma a ce in je in buɗe ofishin jakadancin, a'a ba zan je ba.
Masu sauraro, da aka mu kawo ƙarshen shirin namu ne yau baki ɗaya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji sabon aikinmu da wani sabon shirin da misalin ƙarfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi, wato ƙarfe 5 na safe kenan agogon Ghana. Idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo, za a iya garzawa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. In zama da jin shi Nazir Ahmad Hausawa da ya ta ne gabatarwa, da kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin baki ɗansa kamar yadda kuka ci. sai injiniyan mu Patrick Mahmud Lalo ke cewa mu kwana lafiya daga nan sashin Hausa na Amurka birnin Washington DC. Assalamu alaikum.